وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Juma'a 10 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma yake yammaci na 27 ga watan 2 miladiya ta 2026. A wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin margayi Alhaji Musa Wali, Allah ta'ala ya jiyashe mishi rahma, domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin Alkur'ani wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu albarka na Ramadan. Da kuma wannan shine majalisinmu na 9 yayin da muke cikin tafsirin wannan sura mai albarka, suratul Isra. A yammacin jiya, idan ba a manta ba, muna kan tafsirin aya ta ainihin wato a 66 cikin wannan sura. Wadin Allah ta'ala, rabbukumul ladhi yuzji lakumul fulka fil bahri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ أَنْ يَغْسِلَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ مَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا.
Allah jalla wa ala ya ci gaba da cewa rabbukumul ladhi yuzji lakumul fulka fil bahr, ubangijinku shine wanda yake tafiyar muku da jirgi a cikin ruwa, a cikin teku. Litabtaghu min fadlihi, domin ku nema daga cikin arziki, daga cikin arzikin Allah. Innahu kana bikum rahima, lallai Allah ta'ala ya kasance a gare ku mai tausayi. Wa idha massakumud durru fil bahri, Allah ya ce kuma yayin da musiba ta same ku a cikin wannan ruwa, igiyar ruwa ta kada da ku, kuka fara tambal-tambal, kuka tabbatar cewa halaka ta zo muku, dalla man tad'una illa iyya, sai ku mance da dukkanin wani wanda kuke kiransa face Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Falamma najjakum ila al-barri, amma yayin da Allah ya amshi addu'o'inku, ya tseratar da ku daga cikin wannan ruwa, akan dandaryar ƙasa, a arastum, sai ku juya wa Allah subhanahu wa ta'ala baya, ku ci gaba da saba masa. Wa kana al-insanu kafura, Allah ya ce lallai ɗan adam ya cika butulu, wanda yake butulcewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ba a manta ba, a yammacin jiya muna cikin tafsirin wannan aya, yayin da muka tsaya akan gafar faɗin Allah ta'ala, wa kana al-insanu kafura, lallai ɗan adam ya kasance mai tsananin butulcewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin irin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yake masa. So da yawa Allah ta'ala yakan yi wa bawa ni'ima wadda ya kamata a ce ya gode masa, ta hanyar yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a da nisantar fushin Allah ko saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Amma maimakon ya yi haka, sai ya ci gaba da saƙon Allah, ya butulcewa wannan ni'ima ɗin. Mun ba da misalai na irin yadda haka take faruwa da kafirai, yadda za su kasance a kan jirgin ruwa yana tafiya da su domin kasuwanci ko domin wata tafiya ta biyan buƙatar kansu da kansu, da yadda igiyar ruwa za ta kaɗa su dinga tambal-tambal, da yadda za su tabbatar da cewa babu mafita, babu tsumi, babu dabara face a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. su kuma koma ga Allah ɗin, wasu daga cikin su har su yi wa Allah ta'ala alƙawurra na cewa in Allah ya tseratar da su daga wannan musiba ɗin da suke ciki, za su kasance masu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa'a, za su yi imani da Allah, za su yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so, za kuma su bar abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya so. Amma daga lokacin da Allah ya tseratar da su ɗin kuma, maimakon su cika alkawarin da suka yi wa Allah sai su bi ke su kafuce masa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin, yayin da suka hau kan jirgin ruwa sun tabbatar a hannun Allah suke, wannan ruwan na Allah ne, jirgin ma na Allah ne, Allah ne yake tafiyar da jirgin, ya tada shi inda yake so, in ya so ya tafi, in ya so Allah ce. Amma yayin da muka tseratar da su, suka samu kansu a dandaryar ƙasa, in ma sun ƙetare ruwan sun fita daga kan jiragen, ko kuma a'a sun tsira sun koma wata gabar sun sauka daga kan jiragen, maimakon su ci gaba da kaɗaita Allah, to a lokacin ne kuma za ka same su sun ci gaba da yin shirkarsu, suna haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani. Kaga wannan butulci ne, kafirci ne. Allah ta'ala ya ce wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali, haka kuma yayin da duhun igiyar teku ya lullube su, igiyar teku ta kada, ruwa ya tsiri ya ambaliya, ya zama na ba sa ganin ainihin watsin gabansu. Wani lokacin idan igiyar teku ta kada, za ka ga yadda ruwa yake tsiri sama, muna iya gani a fina-finai yadda in ruwan ya kada za ka ga ya yi tsiri sama kamar dutse, ya rufe gaban jirgi har yana ambaliya ma ya shigo cikin wannan jirgin. Allah ya ce to yayin da suka tsinci kawunansu a irin wannan yanayin, da'u Allah mukhlisina lahu ddin, sai su dinga ambaton Allah, suna roƙon Allah, suna masu tsarkake addini a gaba, tabbatar da cewa wannan abin da ya faru da su aya ce daga cikin ayoyin Allah, wannan abin da ya faru da su zai ƙara musu tsoron Allah, zai ƙara tabbatar musu da girman Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗanda kuma ba su da rabo za su ci gaba da jayayya. Shi yasa Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur, babu wanda yake jayayya da ayoyinmu face wanda ya kasance mai tantagaryar taurin kai, wanda ya kasance ainihin wato kuma kafiri, wanda yake mai kauda kai ga barin ambaton Allah, masa aya ne faro-faro ya gani da idonsa, amma sai ka same su suna fitin cewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya ce afa amintum an yasifa bikum janibal barri, shin idan kun fito daga ruwan an tseratar da ku, kun ci gaba da shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba kwa tsammanin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai iya fitar da ku in kuna gefe guda akan ƙasa ba? Ana Allah yana ci gaba da bayyana mana ainihin wato girman kudararsa ne, da yadda babu wani abu da yake gajiyar da Allah subhanahu wa ta'ala, da yadda Allah yake nuna mana babu abin da Allah baya iya. In Allah ya ga dama, ba ruwansa da cewa a cikin ruwa suke zai iya halakar da su, kamar yadda in ya ga dama ba ruwansa da cewa a kan dandaryar ƙasa suke zai iya halakar da su. Da aka karshe tsammanin in sun tsira daga ruwan da suka tsinci kansu a ciki lokacin da igiyar ruwa ta kada suke tambal-tambal, yanzu sun fito daga cikin ruwan, to karshe tsammanin sun riga sun tsira. Karshe tsammanin a yanzu ba abin da Allah zai musu, ba su aminta ba, ba su tsira ba. Ina fata an fahimta. Sai Allah yake ci gaba da kalubalantar su, yake cewa afa amintum, yanzu kuna jikewa kun aminta ne ba abin da zai same ku, don kuna rayuwa a dandarya, kun aminta an yasifa bikum janibal barri, kuna ji Allah ba zai iya sa inda kuke din ya kisse ba, ma'ana ya rufta Allah ya mayar da ƙasa ya rufe. Yana daga cikin nau'ikan azabar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kisfar da mutane a doron ƙasa, ta yadda za a sa ƙasa ta buɗe ta rufta da su a mayar hari, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ƙaruna da mutanensa. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana min al-muntasirin. Allah ya ce sai muka rufta da shi, muka sa ƙasa ta rufta da shi, da shi da dukkan nasa gabaki ɗaya, da waɗanda suke mara masa baya suke ganin kafircin da yake daidai ne. Allah ya ce sai muka sa ƙasa ta rufta da su gaba ɗaya, muka mayar muka rufe. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, Allah ya ce a lokacin da muke sa kasa kana rubtawa da shi ba shi da wata runduna bai da wata tawaga bai da wasu mutane da za su iya taimakon sa in ba Allah a lokacin da yake rubtawa din ba wanda zai iya taimakon sa Allah ne kadai zai iya taimakon sa a wannan lokacin wa ma kana minal muntasirin kuma ire-iren sa ba ka cikin wanda Allah zai taimaka ثم لا تجد لكم وكيلا الله yake sannan kuma ba za ku samu wani wanda zai tsaya muku da tsirar da ku daga wannan azaba anan Allah subhanahu wa ta'ala yake afa amintum ma'ana kun aminta Allah ta'ala sai ya kawo hamza a farko aka ce afa hasib afa amintum ka'ida ziyadatul harf tafidu ila ziyadatul ma'na ko in aka samu ƙari na harafi to ma'ana ma tana ƙaruwa ina fata an fahimta kamar Allah ya ce a amintum man fis sama'i an yaqtifa bikum al-ardh ko kaga sai aka ce a amintum ne mu kan ace amintum sai aka ƙara wata a to wannan hamza din ta farko da aka ce afa amintum shin kun aminta me take nufi malamai suka ce hamza ce wanda take ainihin wato take zuwa dan istifham wanda yake inkari ana kamar Allah in suna ji sun aminta ne to ba su aminta ba in a ransu suna ji sun aminta to Allah ya yi inkarin amincin ya nuna musu ba a cikin aminci suke ba ina fata an fahimta ba din kuma da ta zo afifa ce alama mahzuf ana akwai wani abu da aka shafe a wajen wanda in an tashi a gairin sa za a yi kamar ana so a ce ne anajautum fa amintum an yakhsifa bikum janiban barri ina fata an fahimta ma'ana anajautum yanzu kun tsira daga ainihin wato ruwa igiyar da ke tambal-tambal kuna ji za ku halaka kun tsira fa amintum to kun aminta an yakhsifa bikum janiban barri kun aminta akan cewa inda kuke tsaye din Allah ba zai iya kiskar da ku a wajen ba ina fata an fahimta a kamar an sa musu wani shakku ne in suna jin sun aminta ce yanzu maganar Allah ta nuna musu cewa ne ba su aminta ba komai yana iya faruwa da su a wannan yanayin da su Allah ta'ala ya ce an yakhsifa ma'ana daga al-khasaf ne abin da yake nufi da al-khasaf shine asa kasa ta rufta da wani abu kuma ta bayar ta rufe an fahimta kasa ta bude kamar ka bude jakarta ka sa wani abu kamar ta rufe an fahimta ko kamar haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa bayi idan ya ga damar azabtar da su ta wannan bangaren fa kullan akadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba fa minhum man aqadathu as-sayfa wa minhum man kasabna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun sai Allah ya ce wa minhum man khasafna bihi al-ard daga ciki akwai waɗanda muka sanya ƙasa ta kisbe da su ma'ana ta rufta da su kasa ta bude muka zuba su kamar aljihu muka mayar muka rufe Allah ya hutar da mata da kabari ina fata an fahimta to wannan yana daga cikin nau'ikan azaba na Allah subhanahu wa ta'ala da aka janibal bar janibal bir anan aina hiyatul ard wani bangare na kasa ko dai gefen ruwan da suka tsaya suka charko-charko suke ji cewa sun aminta ko kuma a'a sun ma ci gaba da harkokin su a cikin gari za su kai can su kai mai gauro can su kai mari can suna ji kamar sun tsira in Allah ya ga dama sai ya rike su a wannan ainihin wato lokacin ba tare da sun koma cikin wannan ruwan ba ko kuma Allah subhanahu wataala ya aika musu ainihin wato al-hasiba Allah ya aika musu iska hasib al-hasib shine ar-rihu shadid ma'ana iska wadda take ainihin wato mai tsanani allati tarmi bil hasaba wadda take dauke da tsakon kwani in Allah ya ga dama yana ainihin wato turo iska wadda take dauke da tsakon kwani na duwatsu ga iska mai tsanani tana tambal-tambal da mutane kuma ga duwatsu suna tumuta suna bin kawunan mutane su ne musu jifan shedan kaga masifa 10 kenan in iskar kadai aka ga dama za ta iya halakar da mutane kamar yadda aka yi wa adawa hasiba kaga iya iska ne kawai amma sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma bayan iskar sai kuma ya kara bin wasu da duwatsu kamar yadda aka yi wa mutanen annabi Lut alayhi salam وجعلنا عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل مسومة عند ربك للمسرفين. هذا لا ينقم سجوي وين أصعد فرعون حكسا تقوم السماء سما تقوم قسا sai kuma aka biyo bayan su da ruwan duwatsu sakon kuni na wutar sijjil. Ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace lokacin da Allah ya sa mala'ika, mala'ika ɗaya aka sa ya musu juyin waina, ba mala'iku ba, alƙaryar gaba ɗaya. Manzo Allah yace mala'ika ne guda ɗaya Allah ya turo shi da fiffikensa guda ɗaya, aka ɗaga su sai da aka cira su sama. Manzo Allah yace sai da kake ka kawo mala'iku da ke saman duniya suna jiyo ƙarajin ikonsu da kukan dabbobinsu, sannan aka sako su. Asan azaba ba ta wasa da ke bayan an sako su ba ba su kai kasa ba aka biyo su zuwa su. Shi yasa malamai suka ce wanda aka kama yana irin aikinsu, hukuncinsa shi ne kisa, amma ya za a kashe shi? Suka ce za a hau da shi dogon tsauni sai a jeho shi a biyo shi da duwa. Yadda Allah ya yi wa waɗancan waja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil. Ina fata an fahimta. To haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yin ainihin wato al'amarinsa. In ya ga dama ya halakar da su a ruwa, in ya ga dama ya ainihin wato jefa jiya turo musu iska ko ya kisafar da su ko ya turo musu iska wadda take bibiyarsu da ainihin wato duwatsu, sannan kuma babu wanda zai iya taimakonsu a wannan lokaci. Ɗan Ibn Kathir alayhi rahmatullah yake cewa afa hasibtum an nukhrijakum ila al-barri, shin kuna tsammanin, ma'ana kamar Allah yana ce da su ne, shin kuna tsammanin idan mun fitar da ku daga cikin ruwa mun mayar da ku kan dandaryar ƙasa, amintum min intiqalihi wa azabihi, shin kuna ji kun aminta daga kamun Allah ne da azabarsa? In kuna ji a ruwa Allah zai iya kama ku, to yanzu an dawo da ku dandaryar ƙasa. Kuna ji a dandaryar ƙasan kun aminta ne Allah ba zai iya kama ku ba? Sai Allah ya ce an yasifa bikum janibal barri aw musa alaikum hafiza, ya ce ai huwal maqru alladhi fi hijara, shine ruwa da Allah zai saukan musu. Kamar yadda ake ruwa kamar da bakin ƙwarya, wani lokacin idan ruwa ya ƙarfi har ƙanƙara ce take sauka, to shi ruwan da Allah zai musu don halakarwa idan ya yi ƙarfi maimakon ƙanƙara ta sauka sai zuwa su dinga sauka. Ina fata an fahimta. Ya ce ƙalahu Mujahid wa ghairu wahid, ya ce wannan Imam Mujahid bin Jabar alaihi rahmatullah da wasu daga cikin malaman tafsiri sun yi wannan fassara ɗin. Ya ce kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ne cikin suratul Qamar, inna arsalna alaihim khasifa, lallai mun tura musu da wata iska wata guguwa, illa ala lubin najjaynahum bisahar, ta halakar da su gabaki ɗaya in banda zuri'ar annabi Lut alaihi salam waɗanda suka yi sijjil, sai muka yi musu ruwa na duwatsu da tsakon fani na wutar sijjil, ana tsakon fani waɗanda suke masu zafi. In tsakuwa ta sauka a kan ka ba kamar al'adar dutse ne za ka yi tsalle ka faɗi ba, kusan dutse idan aka rankwala maka shi in yadda za a inda ya samu tsalle zai yi yi. To amma ita hijaratun min sijjil, in ka sauka a wajen matsalewa take sai wuta ya kama ka. Ga azabar ruwa, maimakon a ce ruwan ya kashe wutar sai ruwan ya zama tamkar fetur. Ina fata an fahimta. To Allah ta'ala sai ya ci gaba cewa a aminkum man fi samai an yasifu bikum al-ardha fa idha hiya tamur, shin kun aminta kuna ji cewa man fi samai ubangijin nan da yake sama an yasifu bikum al-ardha ba zai iya kisufar da ku a ƙasa ba? Fa idha hiya tamur, a lokacin da ƙasa take mummotsawa ko a lokacin da kuke mummotsawa akan ƙasa, motsin ku na tattakawarku da kuke motsa ƙasa, kuna ji Allah ba zai iya amfani da wannan kai kawo din naku ya kisfar da ku ba, ya sa ƙasa ta rufta da ku? A amintum man fi samai an yursila alaikum hasiba, ko kuma kuna ji kun aminta da cewa ubangijin da ke sama ba zai iya aiko muku da iska mai tsanani wadda za ta iya halakar da ku gabaki ɗaya ba? Allah ya ce fa sata'lamuna kayfa nadhir, da sannu za ku fahimci yaya gargaɗinmu yake. In ba ku gane ba a yanzu, to lokacin da azaba ta zo za ku gane. Musa ita azaba wani lokacin duk yadda za a yi wa mutum gargaɗinta اسوره الدشيه دتكه بايا فقيتا سيتا سوكا شي يسا ما ايتي صلى الله تعالى عليه واله وسلم تفكيرين يد يدين ده سوره ده قرشاوا ينا غرغدوسو game da azabar Allah da kamun Allah da abin da zai biyo baya idan suka mutu a haka ba su imani ba suna ƙarya tashi ba su yadda ba har sai lokacin da aka yi Badar aka karkashe su Abu Ja'al su Umayyah bin Khalaf su Utba bin Rabi'a su Shayba bin Rabi'a da duk waɗannan sanadi da kufar din aka karkashe su manzo Allah ya sa aka dibi gawawwakin su aka zuba a tsohuwar rijiyar Badar washe gari da safe manzo Allah ya zo bakin rijiyar ya tsaya ya dinga kiran sunayen su daya bayan daya ya wane dan wane ya wane dan wane ya wane dan wane shin kun samu abin da nake gaya muku game da azabar Allah wanda za ku tara sayyidina Umar ya dinga yace ya rasulullah kaifa tukallima wa kaifa tukallimu bi ajsadin la arwahana sarda abin da nake gaya musu lalle sun riske shi sun same shi ko ta ta'lamu na kafa na birke da sannu za ku riske azaba ta ku gane yaya ta da sannu za ku gane wa'azin da ake muku lokacin da wa'azin ba zai muku amfani ba ganewar da fahimta ba za ta yi muku amfani ba ganewa da fahimtar wa'azi da amfanin sa yana yi ne a lokacin da aka karbe shi tun a duniya kafin a mutu in aka mutu al'amari ya riga ya kare shi yasa Allah subhanahu wata'ala zai bamu labarin yan wuta lokacin da aka tafi da su wuta wasiqan ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanat fa alam ya'tikum nadhir yani tabbas kalmar Allah ta tabbata akan kafir Allah yayi alƙawarin zai azabtar da azzalimai mu kuma mun yi zalunci gashi yanzu azabar ta riske sai la dukhulu abwab jahannama khalidina fiha da ce da su to ku shiga wutar jahannama kuna masu dawwama a cikin ta fa bisa maswal mutakabbirin Allah yace tirga makomar masu girman kai waɗanda suka tajawa suka kafircewa Allah suka ciwa mai zallan ta to haka kuma za su dinga dajin junan su suna la'antar junan su a cikin wuta kullama da kana ummatu la'ana kuftaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li ulahum rabbana هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم ذاك تك يدك تجن الله الله يا وجهنا تك يدك تجن درجتين الله يا وجهنا الله تعالى بشرية دون ذاك الله سبحانه وتعالى زي حالك الدسوء تك انت يا جامع زمك شريع عليك رحمة الله أشكيف للتافي شيخ الشاب يجي تشوى وتجينا أنن ya Allah subhanahu wa ta'ala yace an yaktifa bikum janiban barri wani sai yace wato me yasa ba a ce an yaktifa lakumul barri ba ko an yaktifa bikumul ard a ambaci kasar gabaki daya me yasa ba ai haka ba sai aka ambaci gefen kasa din an gane ai cewa Allah zai halakar da ku a gefen kasa ba zai halakar da ku a kan kasa gabaki daya ba sai yake cewa abin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan janib din ana nufin aljawanib wal jihad ko dai jefan ko wani bangare na kasa din gabaki daya kullu a fi qudratihi sawa dukkanin su yana karkashin ikon Allah daidai wa daidai yadda Allah zai halakar da can jefan in ya ga dama zai halakar da kasan ne baki daya in ya ga dama ya girgiza can bangaren a rufta can bangaren ba za su san me yake faruwa ba ina fata an fahimta yace gaba daya kasar ta Allah subhanahu wa ta'ala ce wa lahu fi kulli janibin barran kana aw bahran barran kana aw bahran Allah ta'ala yana da ikon kowane bangare kan ruwa ne ko kuma dangariyar kasa ce marsadun min as yake cewa bi sababu marsadun min asbab halaka kowane bangare Allah ta'ala in ya ga dama nasa ne yana iya amfani da shi ya zama wani tarko da za a halakar da waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah subhanahu wa ta'ala laysa janibul bahr wahdahu mukhtassan bi babin ba wai iya gefen ruwa ne da aka ce janibul bahr aka zo aka ce janibul bahr a kowane bangare na Allah ne al bahr din nasa ne al bahr din shi ma nasa ne subhanahu wa ta'ala yace bal in kana al gharq fi janibul bahr in Allah ta'ala zai iya halakar da mutum ya dilmiyar da shi a cikin ruwa ففي جانب البر ما هو مثله وهو الفقر yace to a dandariya ma Allah yana da fatan kusun wannan azaba ta dilmiyarwa shine a sa kafin fihi tarata al-ukhra inni ko na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ruwa lokacin da ruwan yake tambantar da ku kukai wa Allah rantsuwa kukai wa Allah alƙawari in ya tsiratar da ku za ku yi masa da'a Allah ya tsiratar da ku ya cika muku alƙawarin ku amma ba ku yi masa da'a ba sai kuka ci gaba da saba wa Allah subhanahu wa ta'ala to Allah kai idan bai halakar da ku a dandariyar ƙasa ba am amintu shin kun aminta kuna ji cewa an yu'idukum fihi taratan ukhra Allah ba zai ƙara ta muku wani sababin da za ku fara shiga cikin ruwan ba an gane misalin ma'ana in karan farko an tsiratar da ku kuna ji a ruwa kadai za a iya halakar da ku a dandariyar ƙasa ba za a halakar da ku ba ba fa tsammanin wani sababin zai iya maida ku jirgin ruwa kamar yadda sababin ya sha ku shiga a farko in ya kasuwa ne ku ina kasuwancin naku a kan ruwa ne an tsiratar da ku a karo na farko ai kasuwancin naku bai kare ba za ku iya ƙara shiga ruwan ko ƙara koma a hannun Allah kenan ba zai iya halakar da ku a wannan lokacin ba Allah ta'ala ya ce fayursala alaikum qasifan min ar-rih lokacin da kuka koma din sai Allah ya turo muku guguwa ta iska wacce ta fi waccan ta farko fayughriqukum bima kuntum taqulun sai Allah ya dulmiyar da ku saboda abin da kuka yi na kafirci thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a Allah ya ce sannan bayan mun dulmiyar da ku din ba ku da kuma wanda zai tsaya ya bi muku kado ba ku da wani wanda zai tsaya ya ce zan bi muku haƙƙi dan ne Allah zai muku haƙƙi halakar da ba ku da wannan Ibn Kathir a nan yake cewa lafazin am amintum ma'ana Allah yana so ya nuna mana cewa su waɗannan masu tauhidin cikin ruwa din waɗanda kadai ta Allah su kadai suna yin su ne a cikin ruwa lokacin da suke ji cewa suna hannun Allah waɗanda in sun fito daga ruwa suke ci gaba da saban Allah suke ci gaba da shirka shin suna ji Allah ba zai kara kawo musu da suke zuwa me tsanani تقصف وتقصم كل ما مر به من أشجار وغيرها إستبدا أنت ذو ذاتي تبدا تقع بنت تحت من الشيء وذا أطيب هو دع الله يكي أنكو وميسانني ودى أنت ذو تقع بنت تحت من الشيء كي تعيد بنا الشيء بشي أشي ذاك كنت تتوجي ونجيني ذاك روشي هو ما أنت ذو أنا سامي جنو أنه إسلام هو ألوك شندا منا ذاك ذو ألوك شندا أنه إسلام me karfin siya mala kaga wata taka da gini wata taka da danga ta falo wata tayi kaza wata tayi kaza in Allah ya ga dama zai turo irin wannan ita ce al-qasif min ar-rih iska wanda take ma'abociyar karfi Abdullahi dan Abbas alayhi rahmatullah da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce al-qasif rihul bihar iska ce ta daban wacce Allah yake aiko ta ne a cikin tekuna allati tasibul marakiba wa tughriquha wanda in ta zo tana kakkarya da rugurgu ga dukkanin wani abun hawa da ke kan wannan ruwan kuma ta filmiyar da shi irin iskar da Allah ya tura ta hadu da Titanic kusan Titanic yana daga cikin manya-manyan jirage na ruwa da aka fara yi wanda Bature ya cika wa Allah baki a kansa da aka yi shi ana ganin cewa a lokacin shi ne jirgin ruwa mafi girma a duniya mahadika turi sai Allah ya haɗa shi da ƙarfin ubangijin mahadin ba ma mahadin ba dan wanda ya jirgin ruwan ya ce wannan ko Allah ba ya yarda kai shi sai dai ya kalle shi a ga rashin kunya ce to sai Allah ya nuna musu Allah Allah aka yi wata da watanni ana hawa jirgin ana lodi za a tafi tourism a zaga duniya a gwada karfin injin da gudunsa da nisan zangon da zai a tinkari inda ake yi tunanin ba wani jirgin ruwa da zai tinkara a gani karfin injin da irin kwamfutocin da ke jikinsa zai kare shi daga dukkanin wani haɗari yadda suke jike haka aka gama lodi Allah ya bada sa'a aka hau kan jirgin ruwa sai da jirgi ya daidaita faɗi da tsawaita anta su ba suke subhanan da bisa kara lana haza ɗin jirgi dai ya daidaita a kan ruwa yana tafiya ta kama da tinkaho kusan masana suka ce duk cikin ababen hawa babu abin hawan da yake tafiyar ta kama da kankawo kuma jirgin ruwa. Irin waɗannan manya-manyan jiragen suna tafiya ne kai za ka ga salalo-salalo-salalo, amma in ka gaya maka irin kilomitar gudu da suke zurfawa cikin ƙanƙanin lokaci za ka yi mamaki. Haka sai da jirgi ya gama keke a tsakiyar ruwa, ba gida gaba ba gida baya, ba gaba gaba babu baya babu hagu babu dama, ana kan hannun Allah. Sai Allah ya nuna musu shi ilisashe ne. Allah ta'ala ya turo irin wannan qasifun min ar-riyah, qasifun min ar-rih, ta zo ta tattarya jirgin ta jirniyar da shi ta kai shi makabartar tarihi. Wani abu da zai ƙara tabbatar maka da Allah Allah ne, sai ya kashe kowa a cikin jirgin aka ban mace ɗaya don ta ba da labari. Shi ne tsohuwar da ta ba da labari a yakin cikin Titanic, ita kaɗai ce ta tsira a cikin jirgin. Shi ne suka kwaikwaya suka yi fim, ba su san mutum ɗin da suke ƙara wa musulunci a magiya suka yi ba. Don kafin fim ɗin wanda ya tallafi ɗin Titanic, sai da suka yi briefing ɗin abin da ya faru tun daga tsere jirgin da irin maganganun da aka faɗa a kan jirgin, sai da suka yi briefing. Sannan da kuma yadda mai isa ya nuna musu isa. Haka Allah ya rubu-rubu da wannan jirgin, ya kuma yi rubu-rubu da kowa na wannan jirgin. Aka dulmiyar da jirgin ya nutse, kowa ya mutu sai tsohon mace guda ɗaya ta bayar da labarin abin da ya faru. A baya-bayan nan wasu shekaru ba masu yawa ba na manta adadin shekarun, an samu waɗanda suka shiga wani kumbo na ruwa don su je su gano ƙurƙushin wannan jirgin na Titanic. Tun da suka shiga, tun ana iya ganin motsinsa a kwamfuta, su ma sun shiga makabartar tarihi. A kowa ya gaya ma ana neman labarin abin da Allah ya yi na azaba. Har yau ba su ba labarin su, amma saddaƙar sun mutu. So da haka inna fi zalika la aya. Allah yana iya yin wannan, ya turo irin wannan iska ta kakkarya duk wani jirgi, duk ƙarfinsa, duk girmansa, da kuma dulmiyar da shi. Shi yasa Allah ya ce fa yunfiqukum bima kafartum. Ai bisabab kufrikum wa i'radikum an Allah ta'ala. Awai haka kawai Allah zai dulmiyar da ku? A'a, zai dulmiyar da ku ne saboda kafircin da kuka yi da yadda kuka juya wa Allah subhanahu wa ta'ala baya. Thumma la tajidu lakum alaina bihi sabila. Sannan ya zama na ba ku da wani mataimaki wanda zai tsaya ya ce zai taimake ku, zai bi muku kaji. Kamar a ce wanda zai muku appeal ya ce dan me za a halakar da ku? Ai laifinku bai kamata a ce an muku irin wannan hukuncin ba, ba ku da wannan. Wani ne ƙarfin hali ne ma zai yi shari'a da Allah? Alƙalin alƙalai. Ina fata an fahimta. Don haka a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sababin halakar da su, shi ne saboda sun kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba wai haka kawai aka halakar da su saboda zalunci ya ba su kafirce ba, Allah ba zai halakar da su ba, zai dora su a ruwan lafiya da kuma sauke su lafiya. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su ne dan me? Jayayyar da suka yi ainihin wato kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa dan Dawi alaihi rahmatullahi yake cewa wa bidhalika nara anna al-ayat al-karima qad saqat alwanan min ni'amillahi ta'ala 'alan nas. Yace in muka duba waɗannan ayoyin da muka karanta masu girma, za mu ga a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana waɗansu nau'ika na irin ni'imomin da ya yi wa mutane. Wa hazzartum min juhudi hadhihi ni'am. Kuma Allah ya gargaɗi kunnenmu a kan yin jayayya da irin waɗannan ni'imomi ɗin. Hatta la ya'taridu li azabillah. Dan yin jayayya zai iya kai mu ga azabar Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah ya yi maka ni'ima ka gode masa. In ba za ka gode ba to ka yi shiru, sai laifin naka ya zama ƙanƙani. Amma in ka ƙi yin shiru ba ka gode ka kuma kai butulci, to Allah zai kama ka da abin da ya dace da kai na azaba. Ina fata an fahimta. Allah ta'ala sai ya ce wala qad karramna bani adam.
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا.
Allah Jalla wa Ala yace gaba da cewa wa laqad karramna bani adam, lallai mun karrama tare da daukaka darajar adam, wa hamalnahu fil barri wal bahr, muka kuma dauke su akan ruwa da kuma kan dandariya, wa razaqnahum min at-tayyibati, muka kuma azurta su daga dadada, wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafsila, muka kuma fifita su akan da yawa daga cikin abu. Fifita wadda aka yi wa annabi Adam kuma bata tsaya a kansa shi kadai ba, sai da ta dauka hatta a kan ƴaƴansa baki daya. Ya zama na Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wani matsayi da fifiko wanda bai ba wa ragowar ainihin wato halittunsa ba. Shi yasa Ibn Kathir yake cewa Allah ta'ala yana ba mu labari ne a bisa ga girmamawa da karramawa da ya yi wa ɗan Adam a wajen halitta a kan ragowar halittu baki daya. Yanayin halittar ɗan Adam, Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi a bisa ga tsari wanda yake mafi kyau. Yanayin rayuwarsa da yanayin hai'a da kamanninsa, Allah ya yi shi a yanayin kyawun da ya fi kowace halitta. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, lallai mun halicci ɗan Adam a cikin tsari mafi kyawu na halitta. Babu wani abin halitta wanda kyawun halittarsa ya kai yanayin kyawun halittar ainihin wato ɗan Adam. Ibn Kathir ya ce, ay yashi qa'iman muntasiban ala rajulin, ma'ana ɗan Adam yana daga cikin karramawar da Allah ya masa da kyawun halittar da Allah ya masa, yadda ya kasance yana daidaita a kan ƙafa kuma ya yi tafiya da ƙafafuwansa guda biyu. Babu shakka wannan karramawa ce, fifitawa ne a kan ragowar halittu. Wa ya'kulu biyadihi, yana kuma ci da hannunsa. Wa ghayruhu min alhayawanat yamshi ala arba'i, ragowar abadan halitta dabbobi su da Allah bai karrama su kamar ɗan Adam ba, sai ya sa suke tafiya a kan ƙafafuwa guda huɗu. Wa ya'kulu bifamihi, kuma ya sa suke cin abu da bakinsu. A fatan ɗan Adam sai kake tafiya da ƙafafuwanka, ka taka ka je duk inda ka ji dama, ka zauna ka tashi, ka ci abinci da hannunka, ba a ce ka sa baki kamar dabba ba. Wani ma ba da hannun zai ci ba, saboda hannun sukari zai sa ya ci. Duk saboda ne karramawar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala lahu sam'an wa basaran wa fu'ada, ya ce yana daga cikin karramawar Allah ga ɗan Adam yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa ɗan Adam ji da gani da kuma ainihin wato zuciya. Yasqahu bidhalika kullihi wa yantafi'u bihi, da wannan jin da ganin duk wani abu mai amfani ya kuma amfana da shi. Wa yufarriqu bainal ashiya, yake kuma iya rarrabewa tsakanin abubuwa, wannan mai kyau ne, wannan mara kyau ne, wannan daidai ne, wannan ba daidai ba ne, wannan mai daɗi ne, wannan mara daɗi ne. Wa ya'rifu manafi'aha wa khawassaha wa madaraha fil umuri dunya wal akhirah, yace kuma da hankalin nasa yake sanin dukkanin wani abu mai amfani da abin da yake mara amfani, mai hatsari da abin da yake mara hatsari a cikin al'amuransa na duniya da lahira. Yace babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa wannan in banda ɗan Adam. Imam al-Alusi alayhi rahmatullah a cikin tafsirinsa yake cewa faɗin Allah ta'ala, wa laqad karramna bani adam ay ja'alnahum khatibatan bi rabbih darbihim wa fajrihim, ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su sun kasance masu tunani, masu hankali, masu yi wa Allah da'a da waɗanda ba sa yi wa Allah da'a. Dukkaninsu suna da hankali, suna da tunani, suna gane daidai, suna gane abin da yake ainihin wato ba daidai ba. Yace Allah ya ɗaukaka su, ya ɗaukaka tunaninsu, ya ɗaukaka ainihin wato hankalinsu ta yadda suke iya yin duk abin da suke da dama. Allah ya bambance tsakaninsu da dabbobi, Allah ya bambance su yadda za su iya tsara wa kansu abin da zai amfanar da su, su kuma iya guje wa kansu abin da ainihin wato zai tsira ta zai cutar da su. Yace Allah ya yi musu wannan shirin ne, ya yi musu wannan karramawar da wannan fifikon ne don su iya ɗaukan amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su. Kamar yadda Allah ya ce, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشرفن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يشي وانا تكريم لله الله عليه وسلم أدم ياشر ياشر يدني يأتوكا وانا مسؤولية لله الله سبحانه وتعالى زي أينهم واتو كورا مسا سنقاوي عليك رحمة الله ده وصل لك كما لمن سكة أي كرما ورد الله سبحانه وتعالى يي وتن أدم شيني يدك الله سبحانه وتعالى يقولي مسا صرف وأنسو أبوكوا وتن سكة في كارفنسا in ka dauki abubuwan da dan adam yake mu'amala da su kaso 90 cikin 100 so fi karfin sa amma Allah ta'ala sai ya kore masa su saboda maslaharsa saboda jin dadin sa Allah subhanahu wata'ala ya ce Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakkara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakkara lakum al-anhar وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار لكن ون شين في فيكم الله تعالى يوم شين كرم ورد الله تعالى يوم الله يقول الله الذي خلق السماوات والأرض الله شين ون يحل الجسم ميد قصدي وأنزل من السماء ماء يكيكم صوتك دروع daga ainihin wato sama fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum Allah yake fitar muku da ƴaƴan itatuwa ta hanyar saukar da wannan ruwa din da ta fasa dan su zama arziki a gare ku wa sakhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amri ya kuma fore muku jirgin ruwa dan ku dinga tafiya akan tekuna da umarnin Allah da izinin sa wa sakhara lakum al-layla wan-nahara ya kuma fore muku dare da rana yadda za ku yi rayuwar ku nemi arzikin ku a cikin rana ku kwanta ku huta a cikin dare ku sakhara na kuma shamsa wal qamar ya kuma kore muku rana da wata da'ibaini suna nan kowane lokaci in wannan yayi aikin sa ya gama wannan ya kafe shi in wannan ya gama wannan ya kafu wannan Allah ta'ala ya ce wa sakhara lakum al-layla wan-nahar Allah kuma ya kore muku ainihin wato dare da yini wa ataakum min kulli ma sa'altumu kansa wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha Allah yace in za a ce ku lissafa ni'imomin Allah a kanku ba za ku iya ba innal insana la zalumun kafar Allah yace lalle dan adam ya shiga azzalimi kuma mai fice cewa Allah subhanahu wa ta'ala shin waɗannan ni'imomin waɗanda muka karanta su a baya mun karanta su ɗaya bayan ɗaya mun yi bayanin su ina ga waɗannan ayoyi sai da muke musu wajen zama ya tafas haka ne ko amma duka irin ni'imomin da Allah ya bukace masa ni ka kuke masa ni zai ce kan mi abu kaza ne zai ce mi abu kaza mu ci wannan bukace cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma ka kuke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ji fi dan adam na daga cikin karramawar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi masa shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice shi da hannunsa ya kuma bar ambatonsa a cikin alkur'ani za a ci gaba da ambaton irin karramawa da Allah ya wadata da har a kasha alkiyama Allah ya ce wa hamalnahu fil barri kuma muka dauke shi a kan kasa ai ala dawabi min al an'ami wal khayl wal bidar ma'ana yana iya tafiya da kafarsa a doron au an fajari ya au jaki ba tare da an ce nauyinsa ya kafa taruka da shi ba ya tafiyar da yake so yayi gudu yadda yake so wani ma ya ta tsalle yana tatarniya a kan haka amma bai isa ya tsaga saboda da kana tafiya da shi an dauke shi a kanta wal bahar Allah ya ce kuma mun dauke shi a kan ruwa ala sufin al kibar wa sigar a kan jirage na ruwa manya da kanana mun ba da misali jiya tsakuwa komai kan kanta cikin kasa ta za ta nutse amma jirgin ruwan kato da girman sa ba zai nutse ba kai yadda kake in ka hau ruwa duka rama ka in ba boka bane ba kai sai ka nutse in boka ne sai ka san su duk wurin da zaka ka kasa hannun aljanu su tafi da kai akai CPO da kai amma in ba haka ba babu wata karama da aka ce yau ga wani wali yana tafiya a kan ruwa an fahimta ko kado kan ruwa me za ka yi nutsewa za ka yi a bakin auna ne za ta banza bai iya ruwa ba da ya hau kan ruwa sai ruwa ya haɗe ya tafi tafin din kuma ƙarshe ya sha ruwa ya tafi ya mutu to amma sai kaga jirgin ruwa ya dau miliyoyin mutane nauyin jirgin bai sa ya nitse ba nauyin mutanen bai sa ya nitse ba wanda Allah wa zai yi wannan shine wa hamalnahum fil barri wal bahr أي وحملناهم بقدرتنا ورعايتنا في البر على الجواز وغير ذلك من وسائل الانتقال كم الله يشكوما من توكيسو دا قدرمو اكياي ومو اغن در يقصا اكن دبو بيسو كو اكن قفاقو انسو وكما تكن واني اغن قوا وان دا زيت يتوكا متن دا ننزو عوان وجان كالكبار والسيارات وغيرها كما جراجي دا موتو كي دوانا سامو بوانا idan dawo da yake shi dan zamani ne idan Allah yana daukar mutum yanzu ba ba abinta ajibi sama da jirgin sama ba wani abinta ajibi abinta sada sama da jirgin sama ta haukan jirgin sama ya lule ka sama da kai ina ororin da su ba sa kamawa sai an dare ka sama ana sallah kana tangal-tangal da rayuwarka sai kowace na'ura ta karɓa sannan sai ya ci gaba da tafiya inda na'ura ɗaya za ta samu matsala rayuwarku tana cikin haɗari sai ka ga ana emergency land emergency land da ake cewa ko idan ma haka kuke cewa kuna turawa ko gaggawa a nemi izini a filin jirgin wani ƙasar ko an bada izini ko ba a bada izini ba sai an sauka saboda a tsira da rai amma haka muke kasada mu hau haka muke kasada mu hau wani in ba dan bukata ba da kudi a ce zo ka hau jirgi ba zai hau ba wala ba zai hau ba saboda irin hadarin da ke cikin jirgin wani lokacin ma din tafiya ce tafiya direbobin jirgin za su bari ya ci gaba da tu a kususi ta bacci akwai auto drive da suke sawa in jirgi ya daidaita za su sa auto drive kawai za su kama harkokinsu wasu su yi bacci wasu su tafi su ban wajen tutun ba su shiga ban taki su yi bukatunsu wasu su je su zauna su ci abinci wasu su huta kawai sun banku a hannun aljanu sun ba Allah ba wasu kula da wani haka jirgin nan kuma inda aka saita shi ya je nan zai je ba zai karkace ba akwai rider da yake bi kamar titi a sararin samaniya wasu hadisu ne na Allah shi ya ajiye abinsa wanda jirgin yake tafiya a kai duk baturar da ya ce shi ya tsara maka wata rider ƙarya yake kawai wata na'ura ce ya yi a ƙoshin jirgin wadda take sashin ta nemo rider ɗin inda take ta ɗora jirgin a kai sai ya je amma rider ɗin ta Allah ce ba Allah ba zai yi wannan da Allah kuma a haka muke tafice wa Allah a haka muke saba wa Allah wasu ba ma ka tashi saban Allah sai an hau jirgin sama da yawa akwai jiragen kamfanin nukan da za ka ga sai bayan jirgi ya rere da kusan ka'idar jirgi ana ba da abinci a ciki da abin sha amma sai an yi kamar minti 30-40 a kan sama a kan iska ana tafiya sai a zo ana sazin ɗin mutane ne take so wani jiragen giya za a fara rarraba wa mutane Allah ya ce ka ku sha giya ya rike ku ga ku a kan iska sa kuma ga giya ana raba ku sai in ban da Allah mai haƙuri ne malam in ban da Allah mai haƙuri ne ba sai a ci ubanmu ba wallahi Allah yana da hanyoyin da zai rukurkushe mu duk wani mutum mu Allah zai amfani da shi ya rukurkusa mu amma saboda haƙurinsa Allah sai ya shi yasa manzo Allah ya ce babu wanda ya kai Allah haƙuri na irin cutarwa da ake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya kai Allah haƙuri da dan adam dan adam ya zagi Allah ya cutar da Allah amma Allah ya ka ce ya hakuri da shi ya ciyar da shi ya bashi lafiya ya bashi arziki Allah mun tuba Allah kai ya ce mana to ka duba anan ma da aka ce wa hamalnahu fil barri wal bahr ya ka ce wa razaqnahum min at-tayyibat muka kuma hazarta su daga dada dan abubuwa wasu keɓantattun abubuwa ne waɗanda Allah ya yi wa manzanninsa tanadi يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا قوم الذنب ku cika da dada da kuma ku yi aiki na gari mu ma sai Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ku cika da dada dan abin da muka azurta ku shi sannan ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala in har Allah kuke botawa da gaske ya Allah mun gode maka ina ga lokaci yayi zamu dakata akan gafar wa razaqnakum min tayyibati sai yammacin gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana abin da na faɗa na daidai Allah ta'ala ya bamu ladan baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min ya yafe mana baki daya gabanin yi magana da muka saba na asusun mu na marayu ɗan agaji Allah ya saka musu da alƙairi ga sunan asusun ɗan ƙofar duniya akwai wani bawan Allah da nake so ɗan uwa su sanya shi a cikin addu'o'in shi yana daga cikin bayin Allah waɗanda suka kasance jajirtattu ta fuskar taimakon addini ba mai kuɗi ba ne amma yana da rufin asiri sai dai gwargwado yana da kamfani wanda yake harkar technology haka harkar sola da ire-iren kayan kwamfutoci haka ba a fi sati uku ba ina ta satin da za mu taho da fai daga cikin masallatanmu muna fama da matsala ta kasar shekara da shekaru kasar mu guda ɗaya ne in azumi ya zo haka za a cire shi a je a wanke shi mutane in sun zo sallah sai dai wasu su yi a kasa wasu zo da sallaya ranar juma'a muka yi khutba muka yi roƙo a kan abubuwa guda uku abu na farko muka roƙi kasar ɗin masallaci abu na biyu muna da wata yarinya da ta musulunta za a yi mata aure baban ta ya ƙi siya mata katifa ya ce in tana son katifa aure to ta fasa buta ta ci gaba da magudancin ta ita kuma ta ce ba za ta yi ba sai dai a kai ta ɗakin mijin babu katifa sannan da akwai wata mara lafiya da take fama da rashin lafiya kansa ya fasa mata ƙafa ana neman kuɗin magani wajen naira 70,000 muka ja hankalin ɗan uwa a kan su taimaka da muka idar da sallah ya zo gaba na muka gaisa ya ce malam ina so an estimating a auda katif ɗin da masallaci yake buƙata ko nawa ne ga lambar waya na a gaya mu ya ce sannan ita wannan yarinyar zan ba ta katifa akwai katifa da nake oda irin katifun da ake yayi yanzu waɗanda za ka gansu da supreme wanda sai dai ka tsarar da rayuwarka baka isa ka lotse su ba katifar abin da ake siyar da ita ta doshi naira 500,000 ga wani abu guda ɗaya ya ce zai baka wannan katifar da kulilluka guda biyu ya ce a tambaya ma inda wasu abubuwan da ake bukata duk zai yi mata sannan ita wannan mara lafiya a tambaya nawa ne kuɗin maganin da kuɗin allurar dama duk abin da take bukata duk a kira shi a gaya mishi a waya a take ban yi ƙasa a guiwa ba babban masallacin ba sai da na sa aka nemo mai auna carpet aka auna carpet masallaci yana bukatar wajen mita 81 aka je aka tambayi kuɗin carpet da karami da medium da babba kowanne da kuɗinsa me ya tashi bai ɗau karamin ba sai ya ɗau tsakatsaki wanda kuɗin duk mita ɗaya wajen naira 16,000 da ɗaruruwa haka ya sai mana mita 81 a wannan lokacin take ya tura kuɗin kasa ɗin wannan yarinyar muka tambaya abubuwan da suke buƙata in fa zan iya ce da ku sai da ya mata duk wani kayan ɗaki da uba yake yi wa ɗarsa idan zai aurar da ita da katifa da kulo da kujeru da kayan kicin da gas na girki da komai da komai ita kuma wancan mara lafiyar ya ba da kuɗin maganinta naira 70,000 ya ba da kuɗi aka sai mata kayan abinci shinkafa buhu sai ta kan taliya ta kan makaroni da wake da ainihin wato gero na kunu na azumi da mai na girki at once a lokaci ɗaya yadda nake hasashe sai da ya kashe wajen naira 3,000,000 ba tare da ya shirya ba saboda an fa'aitar da shi cewa Allah zai ba wa rance kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai bayan ba muna fata ɗan uwa za su sanya wannan bawan Allah a cikin addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi ɗazu aka turo min bidiyon masallacin hafsanci ya sa aka yi wa masallacin hafsanci mai kyau sai sheki ya ce wallahi yadda ka san a Madina abin ya burge ni na ji daɗi na ce ya Allah ka tausaya ni da na zama sanadiyyar wannan alkhairin ka karɓi aikin da ne aka zo aka yi wannan aikin iya kaɗai wannan in Allah ya karɓa mun wallahi na rabu muna roƙon Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi Allah ta'ala ya ƙara wa dukiyarsa albarka Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwarsa da zuri'arsa albarka Allah ta'ala ya dafa masa a cikin kasuwancin sa, ya kawar da dukkanin wani abinci a cikin kasuwancin sa. A sashi addu'a, Allah ta'ala ya ci gaba da karfafa sa. Hikimar da yasa hikimar ko kun ji yanzu ma yana jikin mu. Hikimar da ta sa na kawo misalin wannan bawan Allah dan mu zabura mu taimaka wa marayun mu. Ba haka kawai ake kawo kissa ba. Ko a Al-Qur'ani in Allah ya kawo kissa, hikimar yin wannan kissa shine da aka dauki izina ga waɗannan mutanen da aka bada misali a kansu. Ba wai baya son kuɗi bane ba. Ba wai ba shi da buƙatar kuɗi bane. Ba wai ba shi da abin da zai yi da kuɗin bane. A'a, ya gammace ya haƙura da buƙatar sa ya yi wa Allah abin da yake so. Saboda ya yarda 100% Allah ta'ala zai mayar masa da abin da ya kace. Zai ninka masa ya ƙara, ninka masa ya ƙara, ninka masa. So da haka mu koyi da wannan bawan Allah din. Komai kankantar abin da Allah ya kore maka, yi ƙoƙari ka ɗauke shi, ka bayar, ka ba wa Allah subhanahu wa ta'ala rance, Allah ta'ala zai mayar maka. Waɗannan yara namu ina yawan faɗe, da Allah suka dogara sannan da mu. Yau idan mun yi wa ƴaƴan wasu, gobe ko jibi ƴaƴana ko ƴaƴanku za a yi wa. Dan uwa Malam Muhammad Allah ya gafarta masa, duk wannan faɗita shin tare muke yi da shi. Amma shekara huɗu baya Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa, huɗu ne ko biyar? Shekara huɗu ko? Yanzu ba shi ta kare abin da muke magana a kan shi yanzu. Ba san da yana raye, ƴaƴansa ba a ciki. Amma yanzu baya nan, gashi ƴaƴansa sun shiga ciki. ƴaƴana suna iya shiga. Wataƙila a nan za a ce Allah ya jikan Malam Abubuwa da shi ya askata asusun marayu. Ya kamata mu sa ƴaƴansa a lissafi, mu ɗinka musu kaya, mu aika musu su fara na sallah. Wataran kai da ka ɗauka ka bayar, ƴaƴanka za a yi wa. A ce ga wani bawan Allah mai ƙoƙari ne, duk da aka yi maganar marayu zai